Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Talata 24 ga watan Maris shekarar 2020. Hadisa Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Ki farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya kai 42 a Nigeria, wannan jihar Bauchi da ke arewacin kasar ya kasance gwamna na farko da ya kamu da cutar. Sannan kuma masu saka jari na fargabar cewa coronavirus zai tilasta musu su daina samar da kayayyaki saboda karancin kayan aiki da ba a iya shigowa da su. Haka kuma Majalisar Dokokin Najeriya na tattaunawa akan daukar matakin ilimi da zai bada damar tsayawa takarar zaɓe. Za kuma ku ji cewa ci gaba da barkewar cutar coronavirus da ke aikuwa a faɗin ƙasar Najeriya ya sa ƙungiyar Kuyeti Allah da sauran ƙungiyoyin Fulani su umarci dukkan mambobinsu da su rufe kasuwancin shanunsu su koma daji. Muna kuma dauke da rahoton wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
A yau Talata, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ba da jimawa ba Amurka za ta kasance inda cutar annobar coronavirus ta fi kamarin yaduwa. Mai magana da yawun hukumar ta WHO Margaret Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Geneva cewa karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar a Amurka ne ya haifar da wannan hasashen da hukumar ta yi. Harris ta ce Amurka tana samun yaduwar barkewar cutar da yawa wanda kuma ke ƙara ci gaba. Wata sanarwa da kididdigar WHO ta tabbatar ta nuna sama da mutane 42,000 sun kamu da cuta a Amurka. Wasu masana sun ce hakikanin adadin ya fi haka sosai. Ta ce sama da kashi 85 cikin 100 na sabbin waɗanda suka kamu a duniya sa'o'i 24 da suka gabata an tabbatar da su ne a Amurka da Turai. Kusan kashi 1/3 na adadin Amurkawa na ƙarƙashin dokar zama a gida da gwamnonin jihohinsu suka bayar. Na baya-bayan nan shine gwamnan Hawaii wanda ya faɗa wa jama'arsa cewa kada su fita sai dai tafiye-tafiye masu muhimmanci, yayin da gwamnan jihar Washington da ke yammaci ya sake tsaurara umarnin hana fita da ta haɗar har da rufe shaguna da ba su da matuƙar muhimmanci. Ƙasar Italiya wanda a yanzu ta fi fama da munin annobar coronavirus, a yau Talata ta ba da rahoto a kwana na uku a jere da adadin waɗanda suke mutuwa kullum da sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar yake raguwa. Adadin mutane 601 da aka ba da rahoton sun mutu ya zuwa jiya Litinin bai sauya ba, amma kuma gaba ɗaya an samu ɗan ci gaba daga kusan mutane 800 da suka mutu a ranar Asabar. Ƙasar Italiya ta ba da sanarwar mutuwar sama da mutane 6,000. Kana kuma ita ce ƙasa ta biyu da take da adadin waɗanda suka kamu da cutar. Hukumomin ƙasar sun dakatar da shige da fice tsawon makonni 2 da suka gabata a ƙoƙarin da suke yi na shawo kan yaduwar ƙwayar cutar da yanzu haka ta yadu zuwa kusan kowace ƙasa a duniya. Koriya ta Kudu wadda ita ce take kan gaba da annobar cutar ta fi kamari a ƙasashen duniya ta nuna irin ci gaba da take samu, inda ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar 76 a yau Talata, wanda shine kwana na 13 a jere da ake samun ƙasa da 100. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in kula da cututtuka na shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu daga cikin zantukan da Trump ya furta a jawabansa dangane da cutar coronavirus kan iya haifar da rashin fahimta akan hakikanin al'amura game da cutar. Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar, ya kasance sanannen suna sakamakon jawaban fadar shugaban kasa akan cutar coronavirus. A wata hira da mujallar Science ta yi da shi, Fauci ya ce a yayin da bai amince da wasu kalaman Trump ba, zai rika bayyana lamarin a wani yanayi na daban. Fauci ya ce Trump yana daukar tashi hanyar, yana da nashi tsarin, to amma akan wasu muhimman al'amura yakan saurari abin da nake cewa. To amma likitan ba wani abu kwakwara da zai iya yi idan Trump ya furta kalaman da ba daidai ba, ko a wani taron manema labarai a makon da ya shige Trump ya yi furucin da ba gaskiya ba, na cewa hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da yin amfani da wani maganin zazzabin malaria domin kula da masu cutar coronavirus. A yau Talata ne gwamnatin Thailand take shirin fitar da sanarwar ayyana dokar ta baci tare da daukan tsauraran matakai don shawo kan barkewar cutar coronavirus da ta kama daruruwa a kasar da ke kudu maso gabashin Asia. Prime Minister Thailand Prayut Chan-o-cha ya bayyana matakin ne a wani gajeren jawabi da ya yi ga al'umma a tashar talabijin, yana mai cewa dokar ta bacin na tsawon wata ɗaya za ta fara aiki a ranar Alhamis. Matakin zai baiwa gwamnati ƙarfin ikon zartar da wasu dokoki da ba ta da su, da suka hada da aiwatar da dokar hana fita, kula da ayyukan kafofin watsa labarai, tarwatsa taruka da kuma tura sojoji don aiwatar da doka. Pride ya shawarci jama'a da su kwantar da hankalinsu, kuma ya gargaɗe su akan yadda labarai na bogi a kafofin sada zumunta da kuma boye abinci, yana mai cewa a yanzu za a tsaurara matakai akan masu karya doka. Har ila yau a ranar Talata, Thailand ta tabbatar da mutane 106 sabbin kamuwa da cutar coronavirus, wanda ya bada jimillar zuwa 827. Hudu daga cikinsu sabbin kamuwa da cutar ma'aikatan kiwon lafiya ne. Rahotanni sun bayyana cewa mutum uku sun mutu, wanda ya bada adadin mutuwar mutane 4 a kasar.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da yawan masu dauke da cutar coronavirus ya kai 42 a Nigeria, gwamnan jihar Bauchi da ke arewacin kasar ya kasance gwamna na farko da ya kamu da cutar, inda wasu rahotanni kuma ke cewa babban jami'in fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari shi ma ya kamu da cutar. Wakilinmu daga Lagos Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Daga cikinsu dai ya shigo Najeriya ne da cutar, hayan da ɗaya kuma ya dauki cutar a cikin Najeriya, kamar da rahoto kuma da ya kula da kuma sa ido a kan cututtuka masu yaduwa NCDC ta fitar a shafinta na Twitter. A halin da ake ciki ma dai yanzu haka, akasarin jaridun Najeriya sun rawaito rahoton da ke cewa babban hadimin fadar shugaban kasa Alhaji Abba Kyari yanzu haka ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. Malam Abba Kyari da ya dawo Najeriya ne daga kasar Jamus a wani ziyarar aiki da ya kai kasashen waje. Rahotanni dai sun bayyana cewa shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari an auna shi, amma kuma ba a same shi da wannan cuta ba. To sai dai kuma kawo yanzu babu wani sanarwa na musamman daga fadar shugaban kasa kamar da aka saba game da waɗannan labarai da ake bazawa yanzu haka a kafofin labarai daban-daban da ke Najeriya na musantawa ko kuma gaskata labaran da ake bazawa. A jiya ne dai hukumar da ke kula da hana yaduwar cutuka masu yaduwa wato NCDC ta bayyana Mr. Suleiman Achimugu a matsayin daya daga cikin wanda ya fara rasuwa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus a Najeriya. Haka kuma cibiyar ta bayyana cewa dan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar, wato Muhammad Atiku Abubakar, yanzu haka shi ma ana kula da shi a asibitin koyarwa dake Gwagwalada bayan da aka tabbatar ya kamu da cutar ta coronavirus. Da yanzu haka shi ma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi aka ce ya kamu da ita bayan gwajin da aka yi masa sakamakon ganawar da yi da dan tsohon mataimakin shugaban kasa a jirgi daga Lagos zuwa Abuja. A wata sanarwa da mai taimakawa gwamnan na Bauchi akan harkokin yada labarai Alhaji Muktari Gidado ya rataba hannu, ya ce bayan bincike da aka yi akan gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad da iyalansa da kuma wasu hadimansa, sakamakon da ya nuna cewa gwamnan ya kamu da cutar kuma tuni ma ya keɓe kansa domin samun magani. Yanzu dai gwamna Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kasance gwamna na farko kenan a Najeriya da ya kamu da wannan cuta ta coronavirus. A waje ɗaya kuma kwamishinan lafiya a jihar Lagos Professor Akin Abayomi ya shawarci lokacin waɗanda suka halarci wani biki na karrama gwarzayen fina-finai da aka gudanar a birnin Lagos a ranar 14 ga wannan wata da su kai kansu asibitoci ko kuma killace kansu, domin kuwa an samu wani mai dauke da cutar coronavirus a cikin mahalarta wannan biki da aka gudanar. Manyan baki a wajen wannan biki dai sun hada da masu wasan kwaikwayo da kuma tsohon dan majalisar dattijai Sanata Dainu Malaye. A wani jawabi da ya yi wa 'yan Najeriya, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da shawara ga mazauna biranen Abuja da kuma Lagos da su killace kansu a gidajensu, tare kuma da kauracewa duk wani hidima wanda bai zama na tilas ba, duk dai a kokarin rigakafin kamuwa da wannan wannan cuta ta coronavirus ko kuma COVID-19. Tuni dai gwamnatin ta Najeriya ta soke duk wasu taruka na majalisar ministoci da majalisar gwamnoni da na tsaro da ake gudanarwa kowane mako a matsayin rigakafin hana bazo wannan cuta da kamuwa da ita. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin. Masu ka jari na fargabar cewa coronavirus zai tilasta musu da samar da kayayyaki saboda karancin kayan aiki da ba iya shigowa da su. Ga Zainab Babaji daga Jos da ƙarin bayani.
Cutar nan ta coronavirus wacce ta zama annoba a kasashen duniya na ci gaba da haddasa rashin sanin alƙibla a kamfanoni da ke sarrafa kayayyakin da al'umma ke amfani da su. Kasar China da ke na uku a harkar sarrafa kayayyaki kuma ke kan gaba wajen fitar da kayayyakin da ta sarrafa a kasuwannin duniya ta sami nakasu a masana'antunta da hannayen jarinta. Honorable Leonard Dilkon wanda ke shugabantar kamfanin Hamtul da ke sarrafa buhunhuna da buga takardu a nan jihar Plateau yace a yanzu haka cutar coronavirus ta sa sun rasa kayayyakin da suke sayowa daga kasashen ƙetare don sarrafawa.
Muna abubuwa daban-daban kamar su buhu su preform wanda ake ruwa da ita ya kamata ma da mun fara amma mutanen Jamus da ya kamata su zo su hada mashin din ba su iya zuwa ba don ciwon corona. Haka ma wanda muke da su yanzu a kasa gaba daya ita business din ma ba mu san ina za mu tafi ba. Muna jira ne nan da kamar sati daya in ciwon ta karu ba mu da abin da za mu yi sai da kuma rufe ita kamfanonin gaba daya. Kuma mutanen mu suna ga kamar ciwon nan abun wasa ne. Ni abin da yasa na san ba abun wasa ba domin turawa da muka saba business da su gaba daya a rikice suke kamfanonin su ma sun rufe kamfanonin su ma'aikata ma duk sun ce su tafi gida.
Tun watan 12 na wancan shekara da aka fara samun wannan cuta kun samu karuwan aiki ne ko kuma raguwan sa?
Tun daga watan 12 mun samu raguwa. Kaya man aka kawo Lagos custom fotin mata ciku ba yanda za a yi kayan ta ma fito. Yanzu ma aikina nan turawan suka ce ai yanzu ma raw material dinmu da muke da shi suna ba da shawara a aje shi don ba mu san ina duniya ta nufa ba balance ma Najeriya. Wannan ciwon da ta zo ina ji Allah ya kawo ta ne domin idanun mutanen Najeriya ta bude. Kullum sai mu ce muna jiran turawa su zo su gyara man turawa to gashi su ma karan kansu yanzu sun shiga damuwa.
Wato irin hannun jari da ake ce su
kullum yawa wani hannun jari yanzu ai su ma jarin nasu ma ta karya a kasan su. Yanzu kawai abinda shugabannin mu za su yi ba maganan siyasa ba zama za a yi yanzu a duba ina muka nufa.
Shugabannin al'umma dai na kan fadakar da jama'a kan illar cutar coronavirus.
Suna na injiniya Muhammad Shaibu Tuku chairman na gidauniya wanda ake kiranta Aitam Global Charity Care Foundation. Eh kin ga mun sami matsaloli da wasu wanda basu fanci abun ba su ce ba gaskiya bane. Dole kuma wasu su saurare su to amma mu abin da muka yi shine mun fito fili mun ga musu gaskiya ko a musulunci akwai annoba akwai jarabawa to muna koyar musu da kai yadda za su samu tsafta wanke hannu. Saboda haka mutane ya kamata su gane in Allah ya kawo abu irin wannan abubuwan ya kamata mu koma wa Allah mu tuba wannan shine gaskiya.
Kamishinan yada labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace gwamnati za ta dauki tsauraran matakai kan duk wanda ya ki bin dokar da ta shimfiɗa don hana yaduwar cutar.
Duk wata taruwa ta al'adun gargajiya da sauransu an soke su. Idan za a yi taro ko walo masallaci ne a coci ne a zauna tsakanin mutum da dan uwansa mita biyu kuma kar taron ta fi mutane 50 kuma kamin ka shigo jihar Plateau kuma ba da umurni za akwai wata na'ura wanda za a duba idan kana da alama wannan cuta za a killace ka daga gurin. Duk wanda bai bi wannan umurni ba gwamnati za ta dauki mataki a kansa.
Wani irin mataki gwamnati za ta dauka?
Za a duba yadda doka ta tanada. Idan ta zama wanda za a kai mutum kotu ne ko kuma a rufe ma ko masujada ko wani wajen ibada wajen aure za a sa yan sanda su hana mutane zuwa guraren.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjang. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Majalisar Dokokin Nigeria na tattaunawa akan daukar matakin ilimi da zai bada damar tsayawa takarar zabe. Wannan dokar tana nufin duk wanda zai tsaya takarar kujerar shugaban kasa sai in yana da shaidar babban diploma ko kuma digiri. Amma wasu na ganin siyasa za ta koma hannun ƴan boko ne kawai. Wakiliyar sashen Hausa Madida Dauda na dauke da rahoton.
Wannan doka da aka riga aka yi mata karatu na biyu a majalisar wakilai za ta iya kawo wa manyan 'yan siyasa matsala a zabukan da za a yi nan gaba. Wani abu da Honorable Muhammad Gudaji Kazaure yace zai kalubalanci dokar.
A iya hange na da tunani na ga mai hankali abu ne wanda ake so ƴan boko su kwace siyasa bayan ƴan boko suna da aikin su na office siyasa kuma siyasa ce ta kowa saboda ka idan ka ce sai mai ilimi degree ko HND zai takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko saboda haka ƴan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke kasa yau in ku duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya secondary ce a yau shugaban kasa da secondary ya takara inda an gyara wannan dokar shugaban kasa ba zai takara ba sannan idan ka ce zaka gyara wannan mutanen mu ƴan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanen mu manoma wanda iyakacin secondary da dama suka yi suka koma kasuwa saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin office su yi aikin office kuma su rike mukaman siyasa su kwace ba mu goyen bayan sa kuma za mu ci gaba da kalubalantar da duk da ya wuce wannan karatu na biyu in Allah ya da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bill din kuma nayi wa ƴan Najeriya alƙawari in Allah ya so ya da wannan bill din ba zai tsallake ba
to sai dai ga honorable Abdullahi Salame yana ganin wannan doka ce mai kyau ga wannan kasa
na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su ma kusantuwa amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗaya kowanne dan kasa ba a yarda shi tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi wannan haja ya kyau kwarai da gaske domin wasu ƴan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma ƴan arewa ba daidai ba wannan shine daidai ga ƴan arewa ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai kika kashi 40 cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na ƴan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da ya ci gaban arewa ko kare al'adunmu duk yawa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai za ka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tsaya takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai ba ka da essential ilimi ba ka da essential kwarewa da za ka kalubalance shi amma idan aka haka yanzu Allah ya kawo mu zamani wanda ba wani kauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da digiri
a halin yanzu sashe na 131 na kundin tsarin mulkin kasa ya bada dama ga duk wanda yayi karatun secondary ya fito takarar shugaban kasa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida Madina Dauda
cutar coronavirus ba ta da magani
daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunnen ya ji gangan jiki ya tsira
shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Musamman labarin wasannin mu na ranar yau ta jamhuriyar Niger inda duka sha'anin wasanni ya dakata sanadiyar matakan da kasar ke doka na kariya da kamar ƴaƴanta daga cutar coronavirus dukkan dai wasanni na kwallon kafa da ma sauran wasanni kamar irin rugby ko kuma handball basketball da sauransu a jamhuriyar Niger an dakatar da su sai wada hali yayi saboda rigakafi da kamuwa da wannan cutar coronavirus muka duka a tarayyar Najeriya makwabciyar jamhuriyar Niger din ita ma tuni aka bada sanarwar dakatar da wasannin kwallon kafa na kasar inda aka rufe filayen wasannin saboda matakan da hukumomin kasar suka duka na hana cinkoson jama'a a wurare daban-daban domin kariya da kamuwa da cutar ta coronavirus dangance da abin da ya shafi sha'anin wasanni na Olympic na duniya yanzu haka dai ana iya cewa ana gab da dage wasannin na Olympic har nan zuwa shekara guda idan Allah ya kai mu saboda wannan matsalar ta cutar coronavirus a yau din nan ma kasar Jirka ta bada sanarwar cewa ba za ta samu damar halartar wasannin na Olympic ba idan ma suka yuyu a wannan shekarar saboda wannan alluba ta cutar coronavirus ita ma kasar Australia da Canada tuni suka bada sanarwar ba za su samu damar halartar waɗannan wasannin ba kasar Amurka ta hanyar committee ta na Olympic a dazu-dazun nan ta bada sanarwar cewa tana buƙatar dage waɗannan wasannin saboda halin da duniya ta shiga na allubar cutar coronavirus idan muka leka suma a kasashen turai hukumar kwallon kafa ta kasashen turai UEFA Union European de Football ta bada sanarwa a ranar jiya din nan da ma yau cewa waɗannan wasanni na Champions League na club inda su kasance zakaru a kasashen su na wannan shekara an dage su suma sai wada hali yayi saboda wannan cutar ta coronavirus abin tuni dai anan shine cewa wasannin na Champions League akwai sauraron wanda ba kare ba na kungiyoyi 16 yayin da waɗansu kungiyoyin suka kai ga wasannin quarter final duk dai waɗannan wasannin an riga an dage su sai wada hali yayi yanzu haka saboda wannan allobar ta cutar coronavirus shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kasar Ingila cewa da Arteta ya murmushi daga kamuwar da cutar ta coronavirus wannan ko bayan ya kamu da cutar ranar 12 ga watan Maris da ya gabata duk da haka dai kungiyar bata bada sanarwar cewa za ta dawo a tsayi ba duk da murmujewar kocin nata wanda a lokacin da ya kamu da wannan cutar aka gargame ƴan wasar zuwa sati biyu domin kar ya zamanto wani daga cikin su yalla ya harbu da kwayar cutar ta coronavirus shi ma tsohon shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kasar Spain Lorenzo Sanz kamar yanda mujallar Ideal da kasar Spain ta bada bayani a ranar yau yanzu haka ana ci gaba da makamishi dimbin magunguna saboda ya harbu da kwayar ta cutar ta coronavirus Lorenzo Sanz dan shekara 76 da haihuwa ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tsakanin shekara ta 1965 zuwa shekara ta 2002 kuma karkashin jagorancin sa na kungiyar Real Madrid ta yi nasara a wasannin Champions League na club inda suka kasance zakaru a kasashen su tsakanin shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2002 idan muka dawo a nahiyar Africa Manudu Bango sanannen mawakin nan da ya shahara a nahiyar Africa ya rasu sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus yallansa ne suka bada sanarwa a yau na cewa Manudu Bango wanda ya shirya wakar nan da wasannin kofin nahiyar Afirka na kasar Kamaru ya rasu sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus yanzu haka dai harkokin wasanni a dukkan fadin duniya sun tsaya cik saboda wannan matsalar ta cutar coronavirus Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
dalla a gaida Haruna Mamman Bako
kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji gangan jiki ya tsira.
Sauraro kuna tare ne da Fashion House na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Talata, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ba da jimawa ba Amurka za ta kasance inda cutar annobar coronavirus ta fi kamarin yaduwa. Mai magana da yawun hukumar ta WHO Margaret Harris ta faɗa a wani taron manema labarai a Geneva cewa karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar a Amurka ne ya haifar da wannan hasashen da hukumar ta yi. Harris ta ce Amurka tana samun yaduwar barkewar cutar da yawa wanda kuma ke ƙara ci gaba. Kusan kashi ɗaya bisa uku na adadin Amurkawa na ƙarƙashin dokar zama a gida da gwamnonin jihohinsu suka bayar. Na baya-bayan nan shine gwamnan Hawaii wanda ya faɗa wa jama'arsa cewa kada su fita sai dai tafiye-tafiye masu muhimmanci.